Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Aiwa zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba kalaman tsohon shugaban kasar Najeriya ne Goodluck Jonathan biyo bayan zaben da aka gudanar da ya kawo sabuwar gwamnatin Najeriya a halin yanzu. A cikin littafin da Shegun Adeni tsohon mai baiwa marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua shahara a harkokin yaɗa labarai ya rubuta, shugaba Jonathan ya bayyana waɗanda suka sa shi ya faɗi zaɓe. Wannan batu ya sa da yawan 'yan Najeriya suna cece kuce akan wannan lamari. To kafin mu tsunduma cikin shirin, bari mu yi matashiya da waɗannan batutuwan da sanannu ne a Najeriya. Da farko, zaben kungiyar gwamnoni wanda daga nan aka fara samun takon saka wanda har ya dalilin ficewar wasu gwamnoni biyar daga cikin wannan jam'iyyar. Saukar shugaban jam'iyyar PDP wato Babban Gatukur aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar Bauchi. Kana campaign manager a kudancin Najeriya wanda ta taken jam'iyyar aka ce bai iya bayyanawa ba sosai. Zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP wanda aka yi ya haifar da guzur tsoma musamman waɗanda suke jin ai musu ba daidai ba. Ana cikin haka ne kuma sai ga batun sace 'yan matan Chibok wanda ba Najeriya ba hatta sauran kasashen duniya sun yi tur da wannan lamari. Kana 'yan ka'addan Boko Haram sun samu garuruwa har sun kafa tutarsu a matsayin daulolinsu duk a lokacin mulkin jam'iyyar. Haka kuma an samu takon saka tsakanin minista da 'yan majalisar dokoki akan zargin cin hanci da rashawa. Ana cikin wannan, sarkin Kano na yanzu yana gwamnan Babban Bankin Najeriya ya koka akan batun daban da wasu biliyoyin daloli suka yi, amma maimakon a bincike sai ma aka sallame shi bakin aiki. Wannan lamari kuma shine mataimakin shugaban kasa na wannan lokaci ya kawo cin zaɓe a mazaɓensa, balle ƙaramar hukumarsa, balle a yi maganar jiha. Sai dai duk da faruwar waɗannan abubuwa, tsohon shugaban ya ce ba waɗanda suka sa shi faɗi zaɓe illa shugaban Amurka na wannan lokaci, wato Barack Obama, Prime Minister Birtaniya David Cameron da shugaban ƙasar Faransa François Hollande. Na tattauna da Dr. Nusa Tanko, shugaban jam'iyyar NPC kuma ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama, na kuma fara tambayarsa ne ko me zai ce game da waɗannan kalamai na tsohon shugaban ƙasar Najeriya game da faɗuwarsa zaɓe.
Maganar gaskiya na farko, masu zaɓe su ne jama'a 'yan Najeriya. Amma wani zai bada kalami kuma ya ce ya bada jawunsa zai faɗa ne bisa abin da ya lura, amma ba shi zai kaɗa zaɓe ba. Tabbas a shugabannin ƙasar waje da yawansu ba su ji daɗi ba da yanayin shugabancin shugaban ƙasa wanda ya gabata. Misali, abubuwan da ya fi damuwa da su shi ne cin hanci da rashawa. Na biyu kuma shi ne maganan Boko Haram da ake yi ana ta kashe mutane babu inda aka samo a ƙibla akan waɗannan abubuwa. Ba mamaki a ce sun ba da tsokacin bakinsu akan yanayin inda suke gani ba su ji daɗi ba. Kuma abin tunawa shi ne can dama lokacin da shi ma kansa kafin ya haura gaban mulki akwai abubuwan da ya faru a lokacin Yar'Adua, a lokacin da bai da lafiya da kowa a aka kasa sanin me yake damun shi shugaban ƙasa Yar'Adua, har a lokacin su ma suka kaɗa baki suka ce ya kamata abin da kundin mulki yake domin muna kan gaba a lokacin shi kuma ya samu ya zo ya ɗare kan mulki. To a lokacin sun ba shi goyon baya bisa kan zukunmu, kuma 'yan Najeriya sun fito saboda tsaban abubuwan da ya kamata abin da kundin mulki shi ma ya haɗe ya ɗare kan gado. So amma maganar gaskiya, 'yan Najeriya su suka yi zaɓe, su suka sa abin da suka sa abin su gani abin a zuciyarsu, kuma su suka zaɓi wanda suke so a lokacin. Wato maganar cewar wataƙila su sun taimaka irin faɗuwarsa a zaɓe, gaskiya wannan wani batu ne na wanda ya faɗi zaɓe tsakanin Allah.
Ya ce shugaban jam'iyyarsu wato tsohon gwamnan jihar Bauchi yana cikin waɗanda suka kwance mai zane a kasuwa shi da shugaban hukumar zaɓe. Yi mini magana akan shugaban jam'iyyar PDP, duk da kai ba ɗan PDP ba ne, kai ɗan jam'iyyar
Adawa,
amma me ka hanga game da wannan kalami nashi?
Gaskiya tsakanin da Allah, babu akwai misali wakila akwai abubuwan da ya faru tsakanin su biyun, amma ina tabbatar maka a lokacin da nake shugabancin jam'iyyoyi na Najeriya gaba ɗaya, Allah ya sa na samu daman magana da shi tsohon shugaban jam'iyyar PDP Adamu Ma'azu kenan. kuma a lokacin gaskiya ni na ga inda ya tsaya tsayin daka don ɗan jam'iyyarsa ya samu ya ci zaɓe a lokacin kuma shine shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. A gabana na ji lokacin da yake magana da 'yan jam'iyyoyinsa a arewa don su tashi tsayin daka don su samu su kai labari. Kuma a lokacin an riga an kai a ƙibla mutane sun riga sun fusata sun riga sun sa ransu a inda suke so su zaɓen su. Ya yi ƙoƙarin sa tsayin daka don ya samu kuma wannan ba kare shi nake yi ba. Ina magana ne ga abin da na gani kuma abin da na ji a bakinsa. To maganar cewar wakila ko ya kwance mai zani a kasuwa to a wannan ɗaya akwai jita-jita da aka dinga yi a lokacin da aka ce ita matar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan tana fitowa tana zage-zage abin da bai kamata ba. Shi kuma ya je ya faɗa wa tsohon shugaban ƙasa Jonathan ya ce mai ya kamata ya ma matar su kiyaman lere bai kamata tana fitowa tana magana inda take magana ba a siyasance. Domin ma wanda ma take zaga a lokacin shi ne ɗan shugaban ƙasa yanzu Janar Muhammadu Buhari a lokacin shi ya tsaya zaɓe bai kamata tana fitowa tana furta magana ba domin ita ba shi mai suke tsaya zaɓe. To waɗannan abubuwa wanda ƙila shi ne ya sa yake maganar cewar ya kunce mai zani a kasuwa. Amma a tsayin zani na gaskiya ni na san cewa ya yi ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa inda kowane ciyaman zai yi ya tabbatar cewa ɗan jam'iyyarsa ya ci zaɓe. To amma mutane sun riga sun yi nasu kuma Allah ya riga na shi.
To batun shi kuma shugaban hukumar zaɓe fa don ba shugaban jam'iyyar su kaɗai ya ce ba har da shugaban hukumar zaɓe ba a cikin littafin.
Ka san shi Professor Akir Jega attajiri ne mutum ne mai son bin gaskiya kuma mai son bin abin da zai iya yi. Na yi aiki tare da shi a matsayina shugaban jam'iyyoyi. Na yi magana na kuma a lokacin da na so mu yi tsokaci a kan maganar zaɓe ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba na ga cikin damuwan da yake kuma na ga a ƙiblan da yake ciki. A cewa wani ƙila ko ya goya wa wani baya don gaskiya babu gaskiya a wannan magana. A misali a lokacin da aka yi zaɓe wacce ta gabata ai shi kansa a tayar jigan an mai wannan zargi da Muhammadu Buhari ya faɗi. An mai wannan zargin cewa ya yi wa Jonathan aiki. To saboda haka yanayin shugabanci idan kana shugaba ko na hukuma ne kai ko na kashi ne za a ga wani sun ce maka ai kashin nan ka bi shi gefen gidan wani baka bi shi gefen gidanka ba. Lalle kuma in ka yi shi tsakaninka da Allah ina magana ne akan abin da na sani tsakani da Allah. Ya yi ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa zaɓen nan an yi ta bisa kan alƙibla kuma sun bisa a gaskiya. Da bin doka da order ba za a rasa ba ko a cikin ɗan hukumar ɗan da aiki akwai wani a ƙasar da suke taimaka ko ce wani abu da bai dace ba wannan ba za a rasa shi ba. Amma a ce wani ƙila shi shugaban jam'iyya a tayar jaga ya yi wani kalama ko ya yi wani aiki da ya nuna cewa kamar shi ne ya yi har aka kada shugaban ƙasa wannan ba zai ba. Kaga misali shi ne idan ka ga mutum aka ce maka za a yi magudi a zaɓe a misali to an karɓan mutane ɗaya mutanen da suke garin an kawo musu sojoji ko mutane wanda za su danne su ko kuma dama sun su ma kansu a unguwan ko a garin sun yarda cewa a yi wannan magudin a kan siyasa. To sannan ne za ka ga an yi zaɓe an ce maka an yi magudi amma muddin jama'an garin ba su yarda ba da hukumomin anguwan ba su yadda ba cewa a yi magudi a kan to ina tabbatar maka magudi a zaɓe yana da wuya.
To watakila masu tsaware idan sun ji ka za su ce shi Dr. Yunusa Tanko yana magana ne saboda kila shi ma jami'ar sa sha kayi ne shi yasa ya ɗauki ɓangare guda. Me za ka ce ma waɗanda za su yi irin wannan tunanin game da waɗannan kalamai da ka yi yanzu nan?
Ai mun tsaya zaɓe kuma mun san abin da ya sa mu muka faɗi a zaɓe. Na farko tsakanin mu da Allah mu ba mu da kuɗin za mu fito ma mu yi campaign har ma da yawan jama'a da san mu amma muna yin campaign kuma mutane suna jin labarin mu. A misali yanzu kana so ka shugaban ƙasar Najeriya amma shi a ce ba a ji ka ba a kaman a Borno ba a ji ka ba a Sokoto ba a ji ka ba a kaman Lagos ba a ji ka ba a kaman Oweri. In ma an je ka kalilan ne wanda suka san kana cikin neman zaɓen. to ai ba yanda zaka ci zabe ko kuma a ce mutanen da suke baka kafa jam'iyyoyi baka kafa gungun jam'iyyoyi a ko ina ba a sassan kasar nan sannan kace zaka ci zabe ai ko ka san cewa ka amma mu mun sani cewa amfani da kuɗi dan hankalin mutane yana cikin abubuwan da yake kawo kace nace akan zaben Najeriya wannan tabbas inda a ce jam'iyyoyi kamar irin namu muna da dan kuɗi da hada-hada da zamu iya fitowa mutane su san da labarin mu yanda ya kamata bare da gaske an san mu amma yanda ya kamata a ce mu ma mun kira daga dan inda su ma su kira kan nan to ina tabbatar maka za a yi gwagwagwa da mu
to ma saware anan shirin zai diga aya amma jin bakon namu Dr. Yunus Tanko da kuma Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.